أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawar sa ya kaddare haduwar mu a wannan yammaci na Asabar 15 ga watan Al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 13 ga watan 8 miladiya shekara 2022 amma Allah cikin ikon sa da kaddarawar sa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Janaiz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki yayi masa rahma a karatun mu da ya gabata wancan sati muna cikin bayani ne akan mai da martani da malam yayi dangane da waɗanda suka tafi akan cewa a hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya cewa kada mutun ya daura kayansa ko ya tafiya ta musamman daga kasan su ko daga garin su zuwa wani wuri sai waɗannan masallatai guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa akwai waɗanda suka je cewa wannan hanin bai shafi dukkan wani wuri wanda yake mai falala ba wanda za a je wurin suka kawo dalilai guda uku malam ya dauki dalilan ɗayan bayan ɗaya na bayar da ansa akan wannan dalilan nasu akan rashin tabbatuwa wannan dalilin da rashin ingancin wannan dalilan abinda muka tsaya akan sa a ƙarshe shine inda malam ya bada bayani akan dalilai na biyu dalili na biyu da suka kawo cewa wannan hani ya shafi hususiya ne ga wanda yayi alwashin cewa zai yi ibada ta musamman a wani wuri na musamman to kada yayi shi sai a waɗannan masallatayen guda uku malam yake cewa wannan bayanin wannan dalilin cewa hususiya ne babu dalili akan haka maganar da hususiya ne bai taso ba a ƙarshe har ya kawo bayanin Imam Sana'ani wanda yayi a cikin Sublus Salam wanda Imam Sana'ani ya kawo cewa jamhur sun tafi akan cewa anan jamhur malamai sun tafi akan cewa ba haramun bane ka je wani wuri na musamman saboda wata ibada da zaka yi a wurin koda ba waɗannan masallatayen ba to amma shi Imam Sana'ani a cikin Sublus Salam sai ce wannan dalilan da suka kawo ba babu dalili akan sa ba dalili ne mai zaburarwa ba tawili ne wanda yake ainihin bai da ko alaka da abinda ake magana akan sa a daidai nan muka tsaya a wancan sati yau kuma insha Allahu za mu tashi ne inda malam ke cewa zada aqibihi fi fathi al-allam ya ƙara mana shi Imam Sana'ani ya ƙara bayani kuma a cikin wani littafi ne da ake cewa fathi al-allam juz'i na 1 shahi na 310 me yake cewa yake cewa wala dalilu babu dalili ainihin akan haka wal ahadithul waridatu fil hathi ala ziyarati nabawiyya wa fadilatiha laysa fiha al amru bi shadd ar rahli ilayha yake cewa babu wani dalili yake cewa kuma wal ahadith warida fi hathi ala ziyarati nabawiyya hadisan da suka zo suke zabarwa akan zuwa ziyartan abaran annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abin da yake nuna cewa mutun ya tashi takanas daga kasansu ya hau mota ko ya hau jirgi ko daga garin su ya hau mota ko ya hau jirgi zuwa ziyartan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai inama kawai idan yaje ziyartan wannan masallaci na Madina to yayi amfani da wannan daman ne ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma takanas cewa mutun ya tashi daga garin su ka tashi daga wara cewa ka je ka ban nan ba da niyan umra ba ba da niyan aikin hajji ba da niyan kawai ziyartar manzon a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina to wannan babu dalilin da ya tabbatar da haka to shine yake cewa hadisai da suka zo akan haka da suke bayani akan haka hadisai ne waɗanda suke ainihin da ifai ne misali hadisin da yake cewa man hajja wa lam yazurni faqad jafani yake kaga wannan hadisi ne wanda yake maudu'i ne bai da ainihin inganci to da shi da duk waɗannan hadisai da suke nuna cewa mutun ya daura kayansa ya tashi daga kasar su ko ya tashi daga garin su na musamman ya je ziyartan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai to hadisai ne waɗanda ba su inganta ba waɗanda wa fadilati har suke bayani akan falalata laysa fiha amrun bi shadd ar rahli ilayha babu wani hadisi da ke nuna cewa ka tashi daga garin ku ko ka tashi daga kasan ku ka hau jirgin sama ko ka hau mota ka je wurin babu shi malai yace ma annaha kullaha dha'afun aw mawdu'at tare da cewa dukkan waɗannan hadisan ma da suka yi bayani akan falalan zuwa ziyartar annabi falalan zuwa ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa duk waɗannan hadisan gaba ɗaya ko dai ka same su da'ifai ne ko ma ka same su maudu'ai ne ma'ana hadisai ne na ƙarya waɗansu kuma hadisai ne waɗanda suke da'ifai to kaga dukkan waɗannan ba a kawo hujja akan su da su ba za su zamo dalili da za a yi hujja da su ba malam ke cewa la yasluhu shay'un minha listidlal bai halitta babu wani abin da za a kawo hujja da shi saboda hadisan ko dai da'ifai ne ko dai maudu'ai ne abinda malam yake faɗa na abubuwa guda biyu ne dangane da waɗannan hadisan akwai hadisan da suke nuna falalan zuwa ziyartar kabarin annabi zuwa ka je ka ziyarci kabarin annabi abu na farko da zaka fahimta a cikin hadisan da malam yake faɗa duk hadisan gaba ɗaya in ka karanta su babu wani hadisi a ciki wanda ke nuna cewa ka tashi takanas daga garin ku ko daga kasan ku ka hau mota ko ka hau jirgi saboda kawai ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi a hadisan da suka zo aka haka ba su wannan ba sannan kuma a hadisan ma kaddara ma sun kawo wannan akwai abin da ke nuni da haka a ciki to hadisan gaba daya ko dai da ifai ne ko kuma maudu'ai ne to kaga babu ma wani batun magana akan hujja da waɗannan ainihin hadisan shine malam yake cewa wala yatafattanu al-aktharu an-nas lil farqi baina al-mas'alati ziyara wa baina mas'alati safar ilayha yace da yawa daga cikin mutane ba sa lura ba sa ainihin la'akari da cewa akwai bambanci tsakanin ainihin zuwa ziyara na ainihin ko dai makabartan garin ku ko zuwa ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mas'ala ta mutum ya tashi daga garin su ya daura kayansa ya hau mota ko ya hau jirgi takanas saboda kawai ya je ziyarci wani kabari ko na annabi ko na wani salihin bawa ko wani wuri akan haka mutane sun kasa yake cewa mutane sun kasa bambanta tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ba ɗaya bane a lokacin da aka yi bayanin falalan zuwa ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalan da ke ciki to akwai bambanci tsakanin cewa mutun ya daura kayansa daga garin su ko daga kasar su yaje musamman saboda wannan aiki a masa falalat tana tabbata ne lokacin da ka samu dama ka je ziyartar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kai amfani da wannan daman ka zaci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ne falalat take tabbata amma ka tashi daga kasar ku ko daga garin ku na musamman wannan akwai bambanci tsakanin masalolin guda biyu malai yace fasaraful haditha albab min mantuqihi alwadih bila dalili yad'u ilay yace sai aka juyar da hadisin babin menene ainihin hadisin babin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid wannan shine hadisin babin to sai aka juyar da shi zuwa daga ainihin barin mantukin sa ainihin sahih ma'ana ainihin wadai abinda hadisin qarara abinda ya fito qarara a cikin hadisin manzon Allah yake cewa kada ka daura kayanka ka shiga mota ko ka hau jirgi da niyyar zuwa ibada wani wuri na musamman sai me sai a wayannan masallatai yan guda uku abinda yake nufi qarara ko ina kowane wuri ne ko masallaci ko ba masallaci ba in dai ba wayannan masallatai yan guda uku ba shari'a bata yadda ka daura kayanka daga garin ku ko daga kasan ku ka je wurin ba abinda manqukin hadisin ya fito kenan qarara akan haka to sai malam yake cewa sai mutane ke kokarin juyar da shi daga mantuk din sa wadi abinda ya fito qarara a cikin hadisin abinda zaka iya fahimta qarara a cikin hadisin zuwa ga ainihin wata ma'ana ta daban wadda ba da alaka da ma'anar da bata da alaka da wannan ainihin hadisin gaba daya yad'u ilai babu wani dalili da ya jawo haka babu wani dalili da zasu tabbatar cewa akwai haka ne to wannan ƙarin bayani kuma da kuma malin yake ni mana Imam Sana'ani yayi asbul salam ya kuma wannan littafin to bayan ya gama wannan sai malin yake cewa kultu mana ainihin Muhammad Nasiruddin Albani sai yake cewa walil ghaflati al-musharu ilayha athama Sheikh As-Subhi afa Allah anhu wa anna wa anhu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan ainihin ghafla wannan raukana wannan rashin tantancewa ko bambantawa tsakanin matsalolin guda biyu shi yasa Sheikh As-Subhi ya tuhumi ko ya zargi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aka ainihin cewa bi annahu yunkiru ziyarati al-qabr an-nabawi cewa Sheikh Ibn Taymiyyah yana inkarin zuwa ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Sheikhul Islam yana daga cikin malaman da suke cewa lalle hadisin nan dole ne ai amfani da shi akan umumin sa duk wani wuri wanda ba masallacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba masallacin harumi ba masjidil aqsa ba to baya halatta mutun ya daura kayansa daga garin su ko daga kasar su takanas yaje kawai saboda ainihin ziyaran wani wuri shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana daga cikin waɗanda suka je akan haka shine shi Sheikh As-Subhi da yake shi yana daga cikin waɗanda suka je akan cewa babu laifi ba haramun bane ka tashi daga kasar ku ko ka tashi daga garin ku ka je ka ziyarci wani wuri wanda kake ganin falalar sa kai ibada a wurin ko wani kabari ko menene yana ganin shi ba haramun bane to shi yasa ya zagi Sheikhul Islam cewa yana hana ziyartar makabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malamin yake cewa to kaga abinda Imam Sana'ani ya ishara gare shi cewa da yawa daga cikin mutane sun kasa bambantawa tsakanin matsalar ziyartar kabari ko makabarta da kuma ainihin tafiya ta musamman domin ziyara sun kasa bambanta tsakanin matsalolin guda biyu yanzu ainihin Imam Sana'ani ya wannan magana to shine malam yake cewa to shaida abinda zai tabbatar maka hatta ainihin Sheikh As-Subhi shi ma yana daga cikin waɗanda suka samu wannan wahamin ko raukanuwar tunda a lokacin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake bayanin cewa bai halitta mutun ya tashi takanas daga garin su ko daga kasar su ya hau jirgi ko mota yaje ziyartar wani wuri ko wani kabari ko wani wuri na musamman ba banda waɗanda masallatai ya guda uku ba to a wannan lokacin shi Sheikh As-Subhi sai yake ganin cewa Sheikhul Islam yana kokarin hana ziyartar kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga da irin wannan shine malam yake cewa yana daga cikin wannan ghafla yana daga cikin abin da ya kawo haka yace wa bi annahu yunqiru ziyaratul qabr an-nabawi walau biduni shadd ar-rahl, cewa Sheikhul Islam yana hana, yana inkarin zuwa ziyartan kabarin manzon Allah koda ko ba wata tahiyya ta musamman za ka yi saboda haka ba. Ma'ana koda ka samu kanka a Madina, koda ka samu kanka a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina, shi yana ganin bayani da Sheikhul Islam yake yi kamar yana inkarin kada ma mutum ya je ziyarci kabarin Annabi koda ya samu kansa a masallacin Annabi. To kaga wannan yana daga cikin wannan ainihin bai yi ba, saboda ba haka ne Sheikhul Islam yake nufi ba. Malam yake ma'a annahu kana min alqa'ilin biha wa dhakirin li fadliha wa adabiha, tare da cewa Sheikhul Islam yana daga cikin ainihin waɗanda suke ambaton falalar ziyartan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma ladubba da ya kamata mutun ya ladabtu da shi a lokacin da zai ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sheikhul Islam yana da maganganu da yawa akan haka ne. To amma tunda yana a lokacin inda yayi maganan cewa ainihin kada mutun ya tashi daga kasarsu, daga garin su, ya hawo jirgi ko ya hawo mota saboda ziyartan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai, to kaga sai aka juya maganan cewa yana inkarin ma ziyartan kabarin Annabi ne koda mutun ya samu kansa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tare da ko cewa ba haka bane, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana daga maganganu da dama waɗanda suke yake bayani falalan ziyartan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ka samu kanka a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko wanda yake cikin ainihin me yake cikin Madina, yayi bayani akan falalan haka wa adabiha, kuma yayi bayani ladubban da ya kamata a ladabtu da shi a lokacin da za a je ziyartan kabari. Malam yace wa qad awrada zalika fi ghairi ma kitabun min kutubihi at-tayyiba, yace Sheikhul Islam ya zo da irin waɗannan bayanan a cikin littattafansa, fiye da littafi guda daga cikin ainihin littattafansa wanda yake bayanin falalan ziyartan kabarin Annabi da kuma ladubansa. Yace wa qad tawalla bayani hadhihi al-haqiqa wa radd tukmati subuki, yake cewa wa wakat tawalla bayani hadhihi al-haqiqa, Sheikhul Islam yayi bayanin waɗannan abubuwan gaba ɗaya dalla dalla akan haka. Sai yake cewa wa radd tuhmata subuki al-allama al-hafiz Muhammad bin Abdul Hadi fi mu'lafi al-kabir, yake cewa wannan malam al-allama al-hafiz Muhammad bin Abdul Hadi ya mai yayi raddi akan tuhumar da shi ainihin Sheikhul Subuki yayi wa ainihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dangane da wannan matsala. Fi mu'allifihi, a cikin ɗaya daga cikin littattafansa ko kuma littafinsa babba, asmahu as-sarimul munqi fi raddi ala subuki, shi ya kawo wannan bayani, yayi raddi akan wannan tuhuma da shi Sheikhul Subuki yayi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akan haka. Saboda haka nakala fihi an Ibn Taymiyyah, wanda ya nakalto abubuwa da dama daga Ibn Taymiyyah dangane da haka. An-nususul kathira, ya lakato nasusi da yawa, fi jawazi ziyarati biduni safara ilaiha, wurin nuna halaccin mutum ya je ya ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba tare da cewa kana wara ka tashi ka hau jirgi, ka tashi ka hau mota da wannan kawai niyyar zuwa ziyartan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Kawai bambanci kenan. Shi Sheikhul Islam yana kokarin cewa kana iya ziyartan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da falala a lokacin da ka samu kanka a Madina ko a lokacin da ka samu kanka a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to yana kwadaitar da kai cewa kai amfani da wannan daman ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kan kana garin ku ko kana kasan ku ka tashi takanas saboda ka hau jirgi saboda ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba Najeriya kake ba ko a Makka kake, wannan bai halatta ba, bai yi ba. Saboda haka ga wanda ke Madina, ga wanda ya samu kansa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to shikenan ziyarar da ake Madina ba ana zuwa da niyyar ziyaran kabarin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam, ana zuwa ne da niyyar ziyaran masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da samun yin ibada a wurin da falalan da ke ciki. To idan ka samu kanka a wurin, ka samu wannan daman ka je da wannan manuban, to sai ka yi amfani da wannan daman kuma sai ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine. Amma ba a Najeriya ba, kamar yadda na faɗa, ko aikin hajji ka je ko umra, kawai ka tashi daga takanas daga Makka ka ce za ka je Madina domin ziyartan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai, to ka samu matsala, ka yi kuskure. Babu nassin da ya nuna akan haka. saboda haka mutane su fahimci haka, kada ka samu kanka Allah ya sa zaka je aikin hajji ko umara, to idan zaka je Madina ka je da niyyar ziyartar masallacin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, daga nan in ka je sai ka ziyarci me kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine kaida, to shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa, to shine abin da shi Sheikh Subki yake tuhumarsa cewa a gaba ɗaya ma yana hana ziyartar manzon Allah kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ko da ku babu bukatar sai mutun ya hawo mota ta kanas daga garin su ko daga kasar su, ko ya samu kansa a Madina ko ya samu kansa ne a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine shi wannan ainihin Muhammad bin Abdul Hadi sai yayi wannan raddi, yayi ma Sheikhu Subki raddi akan haka, har ma ya sanya masa sunan littafin da yayi akan haka cewa Sarimul Munki fi raddi ala Subki, daga sai masa haka nan. To shine malam ke cewa wa aurada fihi al ahadith al warida fi fadliha, yazo da hadisi daban-daban waɗanda suke bayani akan falalar ziyartar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda dukkan gaba ɗaya ya nakalto su ne daga ainihin rubuce-rubucen Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa takallama alaiha mufassalan, kuma ya ainihin magana akan sa dalla 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 da kowa zai fahimci menene yake nufi, ba wai nufin sa ne cewa in ka samu kanka a masallacin Annabi ko ka samu kanka a Madina cewa haramun ne ka je ziyartar kabarin Annabi ba, a'a, ana magana idan baka Madina baka masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka tashi daga inda yake, daga garin da yake, daga kasar da yake, zuwa takanar ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan shine abinda malam yake cewa bai yi ba. Wa bayyana ma fiha min da'fil wa wad, sannan kuma yayi bayani akan rauni na hadisai ko kasancewarsu ma maudu'ai ga hadisan da suke nuna cewa ka iya tashi ta musamman daga kasanku ko daga garinku ka je ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yasa aka kawo hadisi dazu cewa yana daga cikin hadisan da ake kawowa irin wannan ake kawo hujja da su cewa man hajja wa lam yazunni faqad jafani, to haka dukkan wannan ainihin hadisi ne wanda yake maudu'i bai inganta ba, saboda haka ba za ka kawo dalili da shi ba, ba shi ba. Duk yawan hadisan da suke magana akan wannan malam yake cewa in ma ka same shi ko dai ainihin maudu'i ne ko kuma ka same shi ainihin da'ifi ne. Malam yake wa fihi fawaidu ukhra kathira, yake cewa a cikin littattafan da shi malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi wannan bayani akwai fa'idodi, waɗansu fa'idodi na musamman ma akan haka fiqhiyya, fa'idodi da suka danganci ainihin fiqhu, wa hadithiyya da fa'idodin da suka shafi hadisai, wa tarihiyya da ma fa'idodin da suka shafi ainihin tarihi. Idan ka je wannan littafin nashi kai karanci matsalan zaka samu waɗannan fa'idodin manta da wancan fa'idar da zaka samu akan matsalan ma, hatta bayan wannan matsalan ma zaka samu waɗansu fa'idodi na fiqhiyya, hadithiyya, tarihiyya. Yace hariyun bi kulli talib, wanda ke ya dace ga kowane ainihin dalibi, dalibin ilimi an yas'a ila ittila'i alaiha, lalle ne yayi kokarin leko wannan ainihin tahiyya, leko wannan bayani don zai samu ainihin fa'idodi masu yawa a ciki. To wannan shine abinda ainihin malam ya kawo akan anan. Bayan ya kawo wannan sai ci gaba da cewa summa inna nazara salim yahkumu bi sihhati alqawli man zahaba ila anna alhaditha ala umumihi, malam yake cewa summa inna nazara salim, nazari lafiyayye idan ka dubi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashuddu arrihala illa ila salatati almasajid, kada mutum ya daura dan mararsa ya daura kayansa da kasansu ya hawo mota ko ya hawo jirgi zuwa ziyartar wani wuri da yake ganin yana da falala, wani wuri da yake ganin ana tamun tabarruki a wurin, ko kabari ne ko wani wuri ne ko a wani masallaci ne, in dai ba waɗannan masallatai guda ukun ba, manzon Allah ya hana. To shine malam yake cewa idan ka nazarci wannan hadisin, ka kwantar da hankali ka nazarci hadisin, ya hukumu bi sihhati qawli man zahaba ila anna alhaditha ala umumihi, zai tabbatar maka cewa ingancin maganganun maganan waɗanda suka tafi akan cewa hadisin yana nan akan umuminsa, ma'ana duk wani wuri ko masallaci ko wani wuri wanda ba masallaci ba, kowane wuri ne da zaka je kai ibada a wurin ka bar kasanku ka bar garinku ka hau mota ta musamman akan haka, in dai ba waɗannan masallacin guda uku bane, to hadisin ya shafe shi gaba ɗaya, haramun ne. saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Sai ce in ka nazarci hadisin ka kwantar da hankali za ka ga masu wannan maganar lalle ainihin sun kawo dalili mai karfi kuma maganar su ita ce tafi inganci. Sai malam yake cewa li annahu idza kana bi mantuqihi yamna'u min as-safar ila masjidin ghayr masajid thalatha. Idan kasance mantuqin hadisi shine yana hana mutun yayi tafiya ta musamman daga kasar su ko daga garin su ya tashi ta musamman zuwa wani wuri zuwa wani masallaci in dai ba waɗannan masallaci yan guda uku bane, wanda shine mantuqil hadisi din yake magana akan sa. Ma'al ilm, tare da ilimi, ci tare da sanin cewa bi annal ibadata, cewa ainihin ibada fi ayi masjid, a kowane irin masallaci ne ko a ga masallacin da muke ciki ne, afdalu minha fi ghayri masjid, fi ghayri almasjid, yabi balala bisa ga ibadar da zakai a wani wuri wanda ba masallaci ba. Wannan sananne ne, kai sallah a masallaci, ka zauna kana azkar a masallaci, a kowane masallaci ne yafi falala bisa kai ibada kai waɗannan ibadojin a wani wuri wanda ba masallaci ba. Wannan sananne ne aini akan haka, tare da sanin haka da sauran tare da sanin haka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ahabbul biqa'il Allahi almasajid, mafi soyuwan wuri a wurin Allah madaukakin sarki sune masallatiya, zama a masallaci kawai abu ne wanda Allah madaukakin sarki ke so, balle kai tasbihi, balle kai karatun alqur'ani, balle kai nafilfili, zaman kawai a masallaci wannan abu ne wanda yake yana da kwarai Allah madaukakin sarki yana son shi, tare da dukkan wannan gaba daya. Hatta walau kana zalikal masjid, koda ko masallacin huwal masjid allazi usisa ala taqwa, masallaci ne wanda aka gina don harko a can ainihin Quba, shine usisa ala taqwa ala wa huwa masjid Quba, malam yake cewa shine masjid Quba, allazi qala fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wannan masallacin cewa salatu fi masjid Quba ka umrati, yake cewa sallah a masallacin Quba tamkar umra ne, idan ka je kai sallah guda a masallacin Quba tamkar kai umra ne, yace duk da waɗannan abubuwan amma manzon Allah ya ware masallatai ya guda uku kawai yace su kawai. Kaga wannan ma zai nuna maka cewa ashe ko ba masallaci ba, hatta inda ba masallaci ba min babil aula ya shiga wurin. Ina ba ta an fahimci abin, inda ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da ahabbul biqa'i ila Allah almasajid, mafi soyuwan wurare a wurin Allah su ne masallatiya, sannan kuma ga falalan da ya kawo na masallacin ku ba, duk wanda ya salla a ciki tamkar ya yi umra ne. Amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi waccan hadisi cewa la tashuddu ar-rihala illa ila salasati masajid, to kaga wannan yake tabbatar maka, yake nuna maka cewa wani wuri wanda ba masallaci ba ma min babil aula ya shiga cikin wannan hali. Wannan shine abinda malam yake kokarin ishara a kansa. Idza kana al-amru kazalik, malam yake cewa idan lamarin da ya kasance a haka, kuma kowa ya tabbatar da haka, ba inda yake da ainihin martaba, yake da ainihin daraja a wurin Allah kamar masallatiya, amma duka manzon Allah ya ware masallatai nan guda uku ya ce su kawai. To falli an yamna al-haditha min safari ila ghayriha min al-mawatin aula wa akhra, yake cewa to hadisin yayi hani akan tafiya ta musamman zuwa wani wuri wanda ba masallaci ba, to shi yafi dacewa da hani, kuma shi yafi cincinta da hani. Saboda in dai za a hana a haitar da masallacin ku ba, tare da falalar da ke cikin masallacin ku ba, a ci ba da shi ba, tare da sauran masallatai yan duniya wanda ainihin ahabbul biqa'i ila Allah shine ainihin waɗannan masallatin yan, to ina ga wani wuri wanda ba masallaci ba. Kaga min babil aula ya shiga ciki, saboda haka dukkan wani wuri wanda ba masallatayyan nan guda uku ba, to mutum baya tashi daga karinsu ko daga kasarsu ya tafiya ta musamman, ya hau jirgi ko ya hau mota domin kawai ya je ziyarci wurin ko ya je ibada a wurin. In yayi haka yayi abinda wannan hadisi ya hana. Malam yace la siyama idza kana al-maqsud innama huwa al-masjid buniya ala qabrin nabiy aw salih, musamman ma inda za a je din wurin masallaci ne da aka gina akan wani kabarin annabi ko kabarin salihin bawa, dukkan ɗan bid'an da suke zuwa ziyartar da suke kuma abin da suke inda suke zuwa kenan. zaka je ka iske suna zuwa dai a wani masallaci da an gina shi ne akan kabarin wani da suke ganin waliyi ne, kaga. Saboda haka babu kace nace wannan munin yafi ma komai, a ce ainihin zaka je ziyara ne a wani masallaci da aka gina ainihin ne aka gina shi akan kabari, to wannan munin ma yafi muni kwarai da gaske. Najili salati fihi wa ta'abbudu inda, ko dai saboda mutun yaje sallah a wurin, ko ya saboda wata ibada da zai a wurin, yake cewa wa kad alimta la'na man fa'ala zalika, ka dai riga ma ka san cewa yadda manzon Allah ya la'anci wanda yayi haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci haka, malai ce fa hal yuqalu an yasmah ash-shari'u al-haqim bis-safar ila mithl zalika wa yamna'u min safar ila masjid al-quba, zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shari'a ta ba da dama ta yi rangwame, an yasma shari'a ta yi rangwame mutum yayi tafiya zuwa ga irin wannan wurin, irin wannan masallacin da aka gina shi akan kabari ko wani wuri daban, amma kuma shari'a ta hana tahiya zuwa ga ainihin me zuwa masallacin ku ba, kaga ko a hankalce hankali ba zai yadda da haka ba, da darajar da ke masallacin ku ba, amma manzon Allah da yazo lissahin masallatayen nan guda uku bai sa masallacin ku ba, amma kuma kai na tunanin cewa a sa wani masallaci can da aka gina akan kabari, ka san bai taba yiwa. Wa alaikum salam. Banji ba kamar
akwai karatu ciki sosai, amma na ka wani abu ta gaba a jumla ce a da ƙara mutane misali.
So lalle akwai karatu ciki kan kasance wanda ba muhallin bane shi yasa kawai aka wuce ainihin haka nan, amma abubuwa da yawa suna ainihin ciki, lama takaita ne ainihin akan haka, saboda littafin ma gaba da kaga matsalar da muka dauko tun kwana nawa sati nawa ake ta yin ta ma, to saboda haka abin da yake nuna cewa kamar mutane ba su fahimci abin da ake cewa ba. Ai kusan ba na tunanin mutane ba su fahimci abin da ake yi, illa matsala ce ta ainihin me, musamman ma wanga na karshe da malam ya kawo cewa yaya za a yi shari'a ta hana zuwa ainihin ziyartar masallacin ku ba, amma kuma ta ba da dama cewa a je a ziyarci ainihin me wani masallaci da aka gina kabari a kansa, aka gina shi akan kabari. Saboda haka matsala ce wacce take a kashin gaskiya sau da yawa, ko dai a ce ta dama mutane ba su ɗauke shi akan haka ba, ko kuma ba sa tunani akan haka, amma ba na tsammanin cewa a gwargwadon bayanin da aka yi musu yanzu mutane ba su fahimci akan abin da ake magana a kansa ba.
Eh tun sai
to ai waɗanda za a ɗebe a zukatan su shine waɗanda suke zuwa karatu, waɗanda kan ba su zuwa karatu kan yaba, to kaga su ma ko magana ma ba kai musu, ai duk wanga tantance kara nana ta abin da muke ta yi yanzu ne saboda ga waɗanda suka zo karatu ne, shi wani ma yanzu duk karatun da ake yi wa yanzu kila kada kaman manta cewa wani yana can yana zagi. To ga gani, saboda haka muna magana daga waɗanda suke karatun, kuma insha Allah ina sarin ba na tsammani in ba harkar shedan ba, yanzu ɗaya daga cikin mu nan ya je Makka a ce za a je Madina, ya je da niyyar cewa zai je ziyarci me kabarin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba na tsammani ainihin haka, in ka ga haka to an samu matsala, Allah madaukakin sarki ya taimaka. To a ƙarshe dai malam yake cewa khulasa a takaice, inna ma zahaba ilayhi na Abu Muhammad Jawabni Ash-Shafi'i wa ghayrihi min tahrimi safar ila ghayri al-masajid al-thalatha min al-mawadi al-fadila. Malam yake cewa a takaice انما ذهب اليهم ابو محمد الجوبني الشافعي abinda ainihin wannan malamin yaje ainihin akan sa wa ghairihi da makamancin sa min tahrimi safar ila ghairi masajid thalatha na cewa haramun ne mutun ya daura dan mara daga kasar su ko daga garin su je tafiya yaje wani wuri ko masallaci ko inda ba masallaci ba in dai ba wa'anga masallaci guda uku ba to yake cewa abinda yaje gari shi cewa ainihin haramun ne in dai ba wa'anga masallaci guda uku ba yace huwa allazi yajibu masiru ilai wannan shine abin da yake wajibi mutane su tafi akan sa shi ya kamata mutane su fahimta cewa wannan haramun ne cewa wannan bai halitta ba saboda haka abin da shi ya tafi akan sa a baya mun kawo ainihin jawabin sa cewa shi abin da ya tafi cewa hadisin yana nan akan umumin sa gabaki daya saboda haka duk wani wuri wanda ba wa'annan masallatai guda uku ba haramun ne mutun yaje ya daura dan mara ya tashi takanas daga garin su ko daga kasar su yaje tafiya zuwa wurin dan sunan ibada ko ziyara ko wani abu makamancin haka a baya mun kawo shi ina ganin muna gama shine sai muka kawo maganar waɗanda suka ce a ya halatta shine malam yace kuro ainihin raddi akan jawaban da suka yi akan haka shine malam ya dawo ne yake cewa to amman da shi wannan malami yaje akan sa wannan shine abin da yake wajibi ne mu tafi akan sa فلا جرم مسمى ما أيهن اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم يتي مسمى ما دا أيهن أكسا ممن يمن يمى لما ما سعلمي وأن سكا أيهن بي سكي دا أيهن استقلال أكام فهم سكي دا أن تنكي جشن تنكي أكام إلمي ma'ana suna da ainihin ilimi sosai sosai suna iya ainihin sakulo duk wani hukunci suna iya bayanin sa suna iya istinbati suna iya sun kai ainihin mujahidai akan ainihin ilimi wa ta'ammukuhum fil fiqh da kuma yadda suka yi zurfi akan fiqh anillahi wa rasuli suka san waye Allah suka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yake cewa amsali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah musamman ainihin kaman Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da dalibinsa Ibn al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala da kuma ainihin Ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya musu rahma yace fa inna lahumul buhuth kathira suna da ainihin bincike masu yawa suna da rubuci-rubuci masu yawa annafi'atu fi hadhihi al-mas'ala wadda take da amfani kwarai da gaske a wannan mas'ala alhama wadda take da muhimmanci kwarai da gaske ومن هؤلاء الافاضل yana daga cikin waɗannan manya-manyan malaman shine waliyullah al-dahlawi shine ainihin imam al-dahlawi ومن كلامه في ذلك ما قال yana daga cikin abin da ya faɗa dangane da haka a cikin littafin sa da ake cewa al-hujjat al-baligha a shahi na juz'i na ɗaya shahi na 192 yake cewa kana ahlul jahiliya ma abuta jahiliya yaqsiduna yaqsiduna mawadi'in mu'zama yaz'umuna bi ziya yazurunaha sukan tafi sukan je ainihin wurare masu ainihin wa'anda suke girmamawa su je ziyara a wa'annan wurare wa tabarrakuna biha suna neman tabarruki a wurin suna neman tabarruki da wannan ziyarar da suke yi yace wa fihi min tahrifil wal fasadi ma la yahfa wanda yake a wannan wurin da suke zuwa da abubuwan da suke yi a wurin akwai karkacewa da banna wanda yake ba boye yake ba karare yake yace tu fasada sallallahu alaihi wasallam fasada sallallahu alaihi wasallam alfasad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yazo sai lalata wannan bannan da suke yi wannan ziyarar da suke yi wannan neman tabarruki da suke a wa'in surare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai bata wannan wuri saboda me li alla yulhaqu ghayra alsha'air bisha'air saboda kada a riskar da abin da yake ba sha'air bane na addini alama bane na addini ko aiki ne na addini ba a riskar da shi a ce yana daga cikin sha'air din saboda haka wala alla yasiru zari'a li ibadati ghayrillah kada hakan ya zamo ainihin kafa da za a samu ai amfani da shi wurin bauta ma wani Allah saboda haka sai bata wannan dabi'a sai bata wannan al'ada cewa ya soki wannan al'ada na tashi musamman daga kasarka ko daga garinka zuwa wani wuri na musamman da kake gani yana da falala ko zuwa wani kabari na musamman da yake falala da niyyar ziyara da niyyar neman tabarruki a wurin sai bata wannan al'ada gaba daya malaka yake cewa wal haqqo indi abin da yake gaskiya a wurina annal qabra cewa kabari wa mahallal ibada da kuma wani ainihin wurin ibada na wani ainihin wali min al awliya na daga wali daga cikin ainihin waliyai wa tur da waccan dutsin tur da akai ta magana ainihin akan sa kullu zalika sawa'u fi nahai yake cewa duk gaba daya daidai ne a wurin nahai ai ko baka san wannan ba ka san yadda akai ta kawo muka ita kawo hadisai waɗanda suka ita nuna hatta zuwa tur da niyan aje ai sallah a wurin haramun ne mun kawo hadisin Abi Busra wanda ainihin ya lokacin da ya hadu da Abu Huraira yake tambayan Abu Huraira daga ina ka fito yace ya fito ne daga tur yake cewa da na gamu da kai kamin kaji da baka ji ba wan kawo shi ga kuma ainihin hadisin Abu Sa'id duka mun kawo shi wa'anda duka suna nuna cewa haramun ne mutun yaje tur wannan dutsi na tur da niyan yaje ibada a wurin to saboda haka sai mala yake cewa to da wannan dutsin tur da wannan ainihin wani kabari da zaka je kai ziyara da wani mahalli da wani wuri ibada ko na wani wali ko zuwa wani wali da zaka je duka wa'annan abubuwan gaba daya haramun ne babu bambanci tsakanin su sai malam a karshe ke cewa wa mimma ihsanu tanbihi alayhi fi hatimatin hadha albahth yake cewa yana daga cikin abin da yake da kyau ayi tanbihi akan sa a karshen wannan bahasi din annahu la yadkhulu fi an-nahyi safaru litijarati ka sani cewa duk wanga magana da ake yi ka tashi takanas daga nan Najeriya zuwa Saudiya ko ka tashi daga Wara zuwa Kano da niyan kasuwanci wannan hobi shiga ciki ba wannan bai shafe shi ba wa talabul ilm ka tashi daga nan zuwa Kano neman ilimi ko ka tashi daga Najeriya zuwa wani wuri wata ƙasa saboda neman ilimi wannan bai shafe shi ba fa inna safara inma huwa li talabi tilkal haja tafiyar da kai yanzu ka je ne saboda wannan bukata ko na neman ilimi ko na kasuwanci ko na abu makamancin haka ayatu kanat la khususul makan da yake ka tafi ne ba tare da ka keɓance wani wuri ne na musamman ba kaga dama ka tashi nan da niyan zuwa Kano da niyan kasuwanci daga can Kano kuma ka kulle zuwa Dubai zuwa ina ne da sauransu to kaga wannan bai shafe shi ba wa kazalika safaru li ziyarati al akh malai yake cewa haka kuma tafiya zuwa ziyartar wani dan uwa shi ma wannan bai shiga ciki ba fillah wanda zaka je ka ziyarce shi saboda Allah fa innahu huwa al maqsud da ma a shari'ance shine ainihin abin nufi kama qala shaykhul islam ibn taymiya fil fatawa kamar yadda ma shaykhul islam ya fada a cikin littafin sa al fatawa juz'i na biyu shahi na 186 ya tabbatar da ainihin haka to saboda haka a karshe sai malai yake cewa wannan ya kamata ayi tambihi akan sa dukkan abubuwan da muka faɗa kada mutun ya dauke shi cewa to hadda da ainihin tafiyar da zakai saboda kasuwanci hatta tafiyar da zakai saboda neman ilimi hatta tafiyar da zakai saboda ka je ka ziyarci dan uwanka saboda Allah to wannan bai shiga ciki ba illa dai waɗannan bid'o'in na abubuwa na haramun da ake so ake magana akan sa muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sa mun dace da daidai ya kare mu daga ainihin kurakurai ya kare mu daga ainihin sharrin shaydan abinda muka faɗa daidai Allah ya tabbatar da shi a cikin zukatanmu kurakurai kuma Allah ya shafe shi kuma ya gano da mu cewa kurakurai ne wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh